إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكة حتوالك أولا ساتية ترانا الحميد يوم sha takwas ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1440, daidai da 23, haka ne, 23 ga watan 5 shekara ta 2018. Wannan shine darasinmu na 11 a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma. A jiya mun karanta aya ta 64, yau kuma za mu tashi aya ta 65, faɗin Allah Maɗaukakin Sarki, wa laqad alimtumul ladina ta'tadaw minkum. Da haka alaran ma bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad alimtumul ladina ta'tadaw minkum fis-sabti faqulna lahum كونوا قردة خاسئين. فجعلنا مكانا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.
الله سبحانه وتعالى bayan magana riko da alkawari da yayi mana akan Bani Isra'ila da daga dutse da aka yi akan su, wanda sai da suka ga halaka karara, sannan suka yi ma Allah da'a, sannan daga jisani muka faɗi cewa Allah ta'ala ya kwaranye musu wannan halakan da suka ji tsoron faruwanta. Ba da bi an dan adam haka yake, duk lokacin da mutum ya ga kansa cikin tsanani ko wata fitina ko halaka, za ka ga yana mai haba-haba da bin Allah Maɗaukakin Sarki. Amma a lokacin da ya samu kwaranyewar damuwarsa, to za ka tarda cewa mutum ya koma cikin zunubai da saban Allah. Lokacin da wata suke cikin rashin lafiya, ciwo ya kwantar da ke, ko da ko zazzaɓi ne ɗan kaɗan, to za ki ga gurace-guracen sadaka da tsai da sallah da yawan nafilfili suna nan cike a cikin zuciyarki, tana cewa da Allah ya ban sauki, wallahi islamiya zan koma, sadaka kam duk juma'a sai na yi shi, sallah Allah ka sani da na samu sauki ban ƙara wasa da sallah. To in Allah ya yarda da ta samu lafiya, sai dai ka samu wata can gidan asharar da ana buga biki da ita, mai kiran sallah na hayya ala sala, ita tana liƙin kuɗi a gidan biki, bata ma san Allah yana kira ba, balle ta amsane shi. Wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam. Shi ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ambata mana alamomin tashin alkiyama, sai ya ce akwai hudowar rana daga mafaɗanta, ana zaune kwatsam, ana jira a ga rana ta gabas, sai a ga rana ta yamma ta ɗauke. Duniya za ta hautsani, an faro safiya daga yamma, hankalin kowa zai tashi, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Jama'a za su firgici su razana, kowa ya ga rana ga sanan tana fitowa ta yamma. A wannan lokaci sai ta ɗago, kowa ya ganta, ba za ta zo ne sai ta tafiya har ta faɗi ta gabas ba, a'a, za ta ɗago kowa ya ganta ya shaida ga ta, kuma duniya ta ganta ta tabbata haka ne, sai ta koma sai ta faɗa. To a wannan lokaci duk wani mai zanubi zai tuba, duk wata mai wasa da sallah za ta fara, duk wata mai cutar da 'ya'yan kishiyarta za ta tuba ta rike su hannu bibbiyu, duk wata mai zuwa gidan 'yan bori za ta koma ta rike Allah, wata wanda ta shiga adashi ta ibadawa za ta saida kadarorinta ta mai da haƙƙi don ta san kabari na zuwa. To duk haka, duk da irin miyagun ɗabi'u da aka saba, jama'a za su tuba su koma su bi Allah. Sai rana ta koma ta ci gaba da fitowa ta yanda ta saba, kafin ka ce wani abu sai su koma cikin zunubai da saban Allah. Sai a koma shi kenan a manta abin da aka yi a baya. To ana cikin haka shi ne Allah zai turo tashin alkiyama ta zo ta gaba ɗaya ɗin. To wannan ɗabi'a ta mutane a lokacin da suka shiga tsanani su bi Allah abu ne sananne. Abu ne sananne idan kuma Allah ya musu ni'ima da yawan mutane suna fajirci suna saba ma Allah suna butulci da wannan ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya ba su. Sawa'un ni'ima ce ta dukiya, ni'ima ce ta kyau, ni'ima ce ta ilimi, ni'ima ce ta ƴaƴa, ni'ima ce ta dangi, ni'ima ce ta duk wani abu, mulki, sarauta, duka. Da yawan mutane suna ma Allah fajirci da irin wannan ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya ba su, wanda kuma zaman lafiyan bawa da duk wata ni'ima shine bi Allah da ita. To anan ma kamar haka shine Allah subhanahu wata'ala bayan ya sanya wannan dutse a sama ga bani Isra'ila sun tuba ya kwaranye wannan damuwar tasu. To haka wasu suka koma suka ƙetare iyaka suka bada aikata ayyukan ma sha'a iya abin da suka gani. Shine Allah ta'ala ke ƙara jan hankalinsu tare da musu gargaɗi akan wani zunubin sabu da suka koma mishi koma bayan zunuban da muka ambata. Shine yake cewa walaqad alimtumul ladina atadaw minkum, haqiqa mun san wadanda suka ketare iyaka daga cikin ku, fi sabti dangane da al'amarin asabar, fa qulna sakamakon wannan ketare iyaka da suka yi sai muka ce da su, qulna lahum sai muka ce musu kunu ku kasance, iradatan ku zama birai, fasihina kuma kaskantattu. Allah ta'ala ce fa ja'alnaha nakalan sai muka sanya wannan ya kasance azaba ne a gare ku, lima baina yadaiha ga abin da ke gaba gare ta, wa ma khalfaha da abin da ke bayanta, wa mau'iza kuma muka sanya duk wannan abu da kuka ji kuka gani ya zamto wa'azi ne lil muttaqina ga masu tsoron Allah. Kenan za ku iya fahimtar cewa bayan an kwaranya wancan dutse sun zo da wani sabon laifin kuma har ya kai ga sun fuka ta Allah. Dama matsalar kenan. Allah ta'ala ce inna baqsha rabbika la shadid, lallai jamka da kamun ubangijinka wallahi tallahi mai tsanani. Allah na da matukar hakuri, Allah na da matukar juriya, amma idan aka kai shi makura idan ya tashi kamu abun baya kenan. Idan ya tashi kamu abun baya kyau, in ya ga dama sai ya samu mutum cuta, wallahi jikin mutum ya rinka rufewa, tsutsotsi na fita a jikinsa. Da yawan mutane sakamakon zunubi Allah ya jarabe su da irin wannan. Idan dukiya ne ake saban Allah da ita, wallahi sai mutum ya koma ya talauce bummunan talauci, talaucin ma mara fasali mai tozarci, irin talaucin da bai ma da rufa asiri sai dai kunyatawa. Da yawan waɗanda suke jin sun ƙoshi a dukiya talauci ba da ita ta ƙwanƙwasa ƙofarsu ba, na rantsai da Allah sai da Allah ya mai da su talakawa abun ban tausayi. Na san wani mutum a nan garin Kaduna, in za a kirga masu kuɗi a cikin garin nan za a kirga tare da shi. Wata rana yake ba mu labari tare da wani malami, yake cewa wallahi akwai wani mutum a wata jiha a cikin jihohin arewacin ƙasar nan da ba zan faɗi jihar ba, yana da mata yana da ƴaƴa. Sai da ya samu matansa ya ce kina ganin idan nan gaba za ki ƙara shekara 40 zuwa 50 a duniya a kullum nawa ne za ki iya kashewa wanda har ki mutu ba za ki shiga cikin rashi ne? Wallahi da shi da matansa suka zauna suka lissafa kuɗi a yalwace abinda a kullum za ki iya kashewa ita da ƴaƴanta ya zamto ba su talauci ba, suka buga da calculator. Wallahi mutumin sai da ya sa aka yi masa sab na kuɗi a gidansa da pound ba dollars ba, ya ɗauka ya tara waɗannan kuɗin har da doriya, sannan suka ci gaba da shagali. A lokacin da muke magana da talauci ya tashi zuwa ya falla mutumin ya mutu, kuɗin suka dinga narkewa. A yanzu haka matan nan tana nan a raye a ɗaya daga cikin jihohin arewacin ƙasar nan da na gaya muku, wallahi ta haukace har inda take zama tsirara a bakin titi an gaya mana wurin. Irara haihuwar mahaifiyarta, wallahi haka take ba. kada Allah ya baki wani abu kiro da ke dauka wata tsiyaci tsakanin kafin da nunin aka baki kuma tsakanin kafin da nunin za a iya sauya tarihin rayuwarki sai ne ba angon kurmin mashi muke ba tun kafin in san kowane mutum daya a masallacin nan da sunan nan kurmin mashi ina da aboki da nake shigowa unguwan nan saboda shi kusan fiye da shekara 10 wani abu tun lokacin amini na ne tare muke karatu da shi akwai randa ina unguwar dota ya kira ni yace da Allah surukin sa bai da lafiya ko za mu je asibitin dutse nan asibitin dutse mu duba shi na sha gaya muku wannan a wurin karatu muna shiga yace gashi can a gado a kwance ina zuwa nan tsaya kansa zan gaishe shi zai ce ai baya gani ina mai ishara da hannu sai na duka na ce da shi ya jiki sai ce ai baya ji ina nufin in taba hannunsa masa magana ya ce ai baya iya motsa komai a jikinsa duk wasu notis da ake tunani a lokacin sun kai suna tsaye a kan shi ƴaƴan shi sun kawo duk abin da aka nemi a fiyo na magani gashi nan wallahi a gabana idan aka samai abu a baki ana sawa sai ya kware ya yi tari ya dawo da abin da aka same shi ta hanci aka zo ana sa masa abinci na ce da shi wane dama jikin nasa haka ya yi tsanani ya ce wallahi tallahi malam a ƙasa da awa 24 a jiya lafiyar salas ya ce a ƙarfe 11 safiya na ranar jiya ya je ya yi sulhun aure a unguwar kurmin mashi amma a ƙasa da awa 24 babu ji babu gani babu ɗaga hannu komai nasu sai an masa ta hanci ake ba shi abinci mun rabu da shi washe gari ina hanyar Kano ya kira ne ya ce Allah ya karɓi abinci to wace ce ke da laki ma Allah irin wani da menene kika rudu har kike ganin cewa kin sha gaban Allah in kin ga kina tsaya Allah na kyale ki ko da ya tausaya miki yana so ki tuba ko kuma ya gama fushi da ke yana jira ki kai kanki mahalaka ya gama da ki kawai ɗayan biyu ne ko dai yayi miki talala mai kamar sa ke wa umli lahum inna kaidi matin yana barin ki zo a hankali dan ki zo ki sagala kanki da kanki ki kasa fita dan shi zunubi duk sanda kika yi daya kika ci gaba wallahi sai ya janyo wani kuma daga cikin bala'in zunubi shine kin kina yi kina jin tsoro gaban ki na fargaba to zaki ji tsoron yana raguwa zaki ji tsoron yana raguwa zaki ji tsoron sai ki dawo kina ganin da halal da haram duk abu ɗaya ne a wurin ki to daga wannan lokacin ya nuna mutum yayi sallama da rahamar Allah mutum ya nisanci rahamar Allah ta nesa ba kusa Abdullahi dan Abbas ko Abdullahi bin Mas'ud Allah ji kansu Allah ya kare da gare su ɗaya daga cikin su yake cewa wato mutum ba zai iya sanin ga makoman shi a wurin Allah ba cewa shi dan aljanna ne ko dan wuta ne wannan sai dai idan an samu nassi na alqur'ani ko na hadisi ya ce wane dan wance dan aljanna ne ko wane dan gidan wuta ne to da wannan ne kadai za a iya cewa ga dan wuta ko ga dan aljanna kamar yanda mun ce sayyidina Abubakar dan aljanna ne Umar dan aljanna ne Ali Usman Ali Talha da Zubair dukkan waɗannan ummatin aljanna ne da Sumayya da Yasir da Ammar duk ba mai kuskure ba saboda da nassi ingantaccen nassin hadisi ya ambaci cewa tabbas waɗannan mutane dan aljanna ne kamar yanda mun ce Fir'auna dan wuta ne shi ma ba mai kuskure ba dan Allah ta'ala ya tabbatar da cewa shi din dan wuta ne ina fata an fahimci wannan to shine wannan sahabi yake cewa ba za ka iya cewa ga makoman mutum ba amma kowa zai iya sanin menene matsayinsa menene grade dinsa a wurin Allah dan first class ne kai dan second class upper ne dan second class lower ne dan pass ne kai an sha da kyardina jina duk mutum zai iya gane waye matsayinsa a wurin Allah sahabbai suka ce ta ina ka samu wannan fahimta waye gaya maka yace abu ne mai sauki ka kalli yadda kake biyayya ga dokokin Allah gwargwadon biyayyanka da rukunka da sunnar ma'aiki gwargwadon matsayinka da darajanka a wurin Allah madaukakin sarki gwargwadon yadda zunubi ke maka sauki kake auka masa yace gwargwadon yadda kai nesa da rahamar Allah babu wani daga cikin sahabbai da suke wurin wanda yace masa abin da ka faɗa ba haka ba to kun ga wannan ba da shi ake awo ba dukkanin mutane ya kamata su yi awo ne da yi ma Allah da'a ba da saba mishi imra'atu sauda wata mata ce baka ba balarabiya bace ba kuma mai dukiya bace a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tazo ta samu annabi sallallahu alaihi wa sallam tace da shi ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina fama da rashin lafiyan farfadiya ka roƙa min Allah ya faranye min wannan cuta da nake fama da ita sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da ita tunda ya ga mu'mina ce yace in kin so zan roƙi Allah kuma zai yaye miki wannan damuwar taki in kin so ki yi haƙuri da wannan damuwar ni ina tabbatar miki ke yar aljanna ce inda kin yi haƙuri ma'ana in an yaye miki ba ni da tabbacin cewa ke yar aljanna ce ko ke bayar aljanna ba ce zai iya yiwuwa ki shiga aljanna sakamakon biyayyanki da da'anki zai iya yiwuwa kuma a samu akasin haka idan kin aikata abin da ke janyo haka din sai ta ce da shi zan yi haƙuri zan jira har Allah ya saka min da aljanna amma akwai matsala guda ɗaya idan farfaɗiya ya bige ni tufafina kan ɗaga al'aurana ya fito fili har yara su taru suna kallona ka roƙa min Allah ya yaye min wannan tozarcin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mata wannan yanzu ne ma ba sai an jima ba ya roƙi Allah kuma nan take Allah ya yaye mata ko ta faɗin kuma tsaraicin ta bai bayyana ya nuna kenan ta tabbata yar aljanna tun daga shi an ga alaman amsuwan addu'a a nan gari to matan ta yi tsawon rai har Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya riga ta rasuwa lokacin da Abdullahi dan Abbas yana zaune da tabi'ai duniya ta samu duniya ta buɗe ma mutane ita kuma tana nan cikin talaucinta shine yake ce da su da ya ga yadda suke da kwaɗayi da son sahabbai ya ce shin ba na nuna muku ɗan aljanna mai yawo a doron ƙasa ba wanda ke da garantin aljanna suka ce dan girman Allah nuna mana ɗan aljanna mu ga wanda gashi wannan ɗan aljanna wannan ɗan aljanna ne sai ya ce tilkan imra'atu sauda wancan matan baka da kuke ganin ta talaka ba balarabiya ba ko kuna ganin ko su laraba kuna daga kafada wancan matan da baku dauke ta kowa ba yar aljanna ce da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ashe duk dalilin ka waɗannan dai mu gane shine da'a yana gadar da rahama kamar yadda zunubi yake gadar da halaka da kuma azaba da fushin Allah madaukakin sarki fadin Allah ta'ala da yace wala qad alimtum kuma haƙiƙa kun sani ai yana nufin ya ku yahudawa waɗanda Allah ya saukar musu da cutarwa bayan sun saba ma umurninsa kuma sun saba ma alƙawarin da Allah ya ce da su wa idza qadna mitaqakum kun tuna ko lokacin da muka riƙe alƙawarin ku muka ce menene alƙawarin fi imani da Allah fi biyayya ga annabi Musa da at-taura da aka saukar musu shine Allah ya ce haƙiƙa ko kun sani ya ku yahudawa abinda kuka yi na sabawa akan wannan abinda ya faru fi sabti a ranar asabar wannan ayan cikakkiyar fassaranta zai zo mana in Allah ya bamu tsawon rai zuwa cikin suratul a'raf ma'ana lokacin da Allah zai cikakken bayani game da waɗannan ashabu sabti din sai dai a taƙaice in mun ambace su a nan saboda a samu haske akan abinda ayan ke nuna shi mu babu laifi mutane ne kamar yadda kuka gani su nasara yahudawa da bani isra'ila mutane ne masu taurin kai kamar yadda kuka gani bayan duk alƙawuran da suka yi da Allah suka saba da nema a halaka su da aka yi suka yi tuban mazuru tare da Allah ya san haka kuma ya janye azabansa a kansu to ba su daina haka ba har sai da Allah ya jarabe su dama ba yanda za a yi mutum ya rayu a duniya ba a jaraba shi babu yanda za a yi duk wanda zai rayu sai an jarabe shi Allah ta'ala na cewa alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala to wannan jarabawar daga cikin jarabawar da aka yi musu tunda yanzu sun dawo sai aka ce to ga kifi nan inda kuke zuwa su ku yi kamun kifi ban da ranar asabar a ciki ku kiyayi wannan ranar duk abin da kuka gani a cikin sa to kada ku auka waɗannan kifaye ku haƙura har sai idan ba ranar asabar ba duk abin da Allah ta'ala ya sanya iyaka kar a yi sai kun ga shaidan yana ƙawata ma mutum shi ku kula da kyau za ku gani duk kusa abin da aka ce bai da kyau to sai ka ga yawanci rai tana shauki tana sha'awa tana bege tana kirbawa tana saƙawa mutum ne da matarsa wata ɗaya cur awa 24 suna tare babu lokacin da zai ji sha'awar ta na ƙarshe wani lokaci sai kuma lokacin da take cikin jini wanda Allah ya ce kar a kusance su haka ita ma macen wata sai kaga an sa mata asalin motsawar sha'awar ta ma lokacin da take cikin jini ne duk jaraba ki Allah ke so ya ga da'anki ko sabawanki biyayyanki ko rashin biyayyanki to kamar haka su ma waɗannan mutane Allah ta'ala ce kada su yi wannan su a ranar asaba da suka zo suka ga haka a tunaninsu shine za su yi ma Allah wayo me za su yi suka ce to mu haka rami a gefen tekun mana tun daga kifayen bulbul da yawa ran asabar sai ka gansu da yawan gaske sun fito ran da ba asabar ba kuma sai su iya zanto ba su kai waɗancan kyauwa ba su kai su yawa ba sai suka dinka haka rami a gefe sai kifayen su rinka fadawa ramu ko kuma su daura igiya kaman fatsa da ake yi sai ya kakka ma su ya rike su sai ran lahadi ba sauran sun tafi ba amma waɗanda igiyan ya kama fa suna nan sai su zo sai su kwashe to shine Allah ta'ala ce walaqad alimtumul ladina atadaw minkum fis-sabt haqiqa mun san waɗanda suka kekere iyaka a cikin ku dangane da al'amarin asabar da muka ce kar ku yi su sakamakon wannan ketara iyaka da suka yi sai zamto sun fusata Allah malaukakin sarki irin fusata wanda Allah ya yi nufin yi musu azaba ta nan kusa kafin azaba mafi dawwama wanda za su haɗu a ranar alkiyama wannan azaba ko ita ce sai Allah ce da su fa qulna lakum kunu qiradatan ku kasance dirai wasu daga cikin malamai suka ce cewa da aka yi su zamo dirai ana nufin an shafa zukatan su ya koma irin na dabbobi ba sa fahimta ballanta na su shari'a har su samu rahama wasu daga cikin malamai suka ce a'a birai din dai da aka faɗa birai din haka Allah ya maida su dukkanin matasa daga cikinsu wanda suke da ƙarfi a jika sai suka koma birai wanda suke masu shekaru sai Allah ya maida suka koma kuma aladu sai gagari ya zama birai da aladu dukkanin waɗanda suka shiga wannan lamarin kifin matasan cikinsu sai suka koma birai tsofaffin cikinsu kuma suka koma aladu Allah subhanahu wa ta'ala yana yin haka kuma yana da ikon yi haka har a nan gaba ga duk wanda yake saba shi ba ku ganin rashin lafiya kadai Allah ke sa mu wani kaga halittarsa ta canza gaba daya kaga mutum halitta ta sauya ba za ka taba yarda wance ce wannan ba na haɗu da wani bawan Allah a asibiti na san shi sosai mun san juna da muka haɗu da shi sai na gansu su biyu ne kuma dukkansu na san su abokan juna ne amma wallahi har muka gama gaisawa za su wuce ɗayan ban gane shi ba sai da ya ce ni ne wani muryar shi sai na gane shi ne halittarsa ta sauya ƙarƙaf wallahi ni dai a yanda na gan shi kamar za ki ce kafin ki je titi ki dawo Allah ya ɗauki rayuwar gaba ɗaya rayuwar ta canza ta sauya to ashe dan adam baya tsoron zunubai su ja masa irin wannan tarko da hukuma na Allah madaukaki lalle ya tantance dukkan mutum ya nisanci saban Allah ya kusanci ma Allah ta'ala da'a dan samun rahaman Allah cikin sauki shi yasa Allah ta'ala ya ce da su fa qulna lahum sai muka ce da su kunu qiradatan ku kasance birai wasu malamai kamar yanda na faɗa suka ce sun koma matasan su sun zama birai sannan kuma dattawan cikin su sun zamto aladu sai dai a yanda malamai suke faɗi shine dukkan wata al'umma da aka shafe ta aka maida ta wata halitta ta daban wanda ba asalin halittar ta ba to bata taba wuce kwana shida a ban kasa ba face Allah ya halaka ta gaba daya dan wasu suna cewa ai yanzu irin biran nan ma da ake gani na kasa kaza su ne aka halaka su lokacin bani Isra'ila ba su bane babu sauran wani halitta daga cikin wanda mutanen da aka sauya halittar su zuwa wata halitta a tarihi da malamai suka bayar wanda ya taba wuce kwana hudu zuwa shida ba tare da Allah ya halaka su ba ma'ana bayan an sauya halittar sun ga duniya ta ga yanda Allah ya maida su to ba za a bar su wuce kwana hudu ko shida ba sai a turo wata halaka ta tabbiyar da su gaba ɗaya Allah ya halaka su su bar ban ƙasa haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa Allah ta'ala ta kyautata ƙarshen mu to sai Allah ta'ala ya ce fa ja'alna halakalan sai muka sanya ta ta koma na kalan matsayin wani azaba mai zaman kansa wannan sanya ta da muka yi din me ake nufi wasu malamai suka ce sai muka sanya wannan birai din komawan su birai sai zamto wani azaba ne mai zaman kansa da muka yi musu wasu malamai suka ce a'a kifayen da suka kama din ne wanda suka tona rami ko suka sa igiya suka kama su su ne muka mai da su suka da musu azaba kila da mutum ya ji cikin sa ya ruge sai bandaki daga nan sai asibiti daga nan sai lahira dan Allah na iya yin wannan wallahi jama'a mu kiyaye Allah duk inda mutum ke tare yana sabon Allah ko mun karfin shi wani zai ga yana da mulki ne yana da sojoji yana da jami'an tsaro ba wanda yake cutar da shi a shinkafan gidanka sai Allah ya sa guba a cikin ka wallahi wani daga sai a ce daga cin shinkafa fa shike nan sai kaza sai kaza ana zuwa asibiti aka ce gashi magani kaza amma in ba an kai shi kasan waje bane ba magani ana daga shinkafa babu yanda Allah zai kama dan adam shi yasa malamai suka ce da Allah ya ce faj'alna halakan muka sai ta zanto azaba wasu suka ce birai din ne sanya su zama birai shine azaban wasu suka ce a kifayen da suka kama ne aka mai da su azaban wasu suka ce a abinda dai ake nufi azabar ce dai ta musamman Allah ya tanada musu sakamakon wannan mummunan aiki din kamar yanda wasu malaman suka fassara cewa muka sanya ta ita din nan suka ce tace alƙaryar da suke ciki tunda sun saba to sun janyo mu wasu su kuma fitinan da sai ta shafi kowa dama ku ji wannan da kyau duk lokacin da wasu suke saban Allah wasu suka ce babu ruwan su ba za su hana su ba ba za su yi wa'azi ba ba za su tunatar ba ba za su karantar ba to idan azaban Allah ta tashi zuwa sai ta hada gaba ɗayan mutanen ba za ta kyale su Allah ta'ala na cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalabu minkum khafa ku ji tsoron wata fitina wanda idan ta tashi zuwa ba za ta shafe waɗanda suke zaluncin kadai ba za ta hada hadda wasu waɗanda ba su ba to shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa faj'alna halakan muka sanya wannan ya zanto azaba a gare su kamar yanda ibnu jarir al-tabari ya faɗa malam yace ibnu kathir yake cewa magana mafi inganci shine wannan maganan azaban komawan ta ana nufin zuwa ga alƙaryar sai muka sanya azaba zuwa ga waɗannan mutane Allah ya sanya wannan alƙarya aka maida ta ta koma abinda Allah ya so ta zamto na birai sakamakon saba masa da suka yi wannan ya zamto azaba a gare su kamar yadda Allah ya ishara ga Fir'auna da ya saba ma Allah yaki tunda kalmar nakal muka ce azaba ake nufi sai Allah ya ce fa akhadahu Allahu nakalal akhirata wal ula sai Allah ya masa kamu na azaba kamu na ƙarshe da na farko da na nan gidan duniya an halakar da shi da na lahira wanda tana can tana jiran shi Allah ka tsare mu baki ɗaya mu malam imam ibnu kathir bayan duk ya kawo maganganun da mutane suke ƙarƙashin wannan yace shi dai a fahimtar sa a magana mafi rinjaye abinda ake nufi da waja'alna halakan lima baina yadayha wama khalfaha abinda ake nufi da mafi magana mafi rinjaye shine Allah ta'ala ya sanya wannan alƙarya ita ce wanda Allah yake magana a ƙarƙashin wannan aya domin Allah na cewa laqad ahlakna ma hawlakum min alqura hakika mun halaka dukkan waɗanda suke gefen ku da ke waye da ku na daga cikin alƙaryu wannan sai nuna cewa alƙaryar ake nufi da wannan nassi na hadisi na da malam ya faɗa wannan faɗin Allah ta'ala bayan yayi magana akan su bani Isra'ila din sai ya karkato da maganan ta game da mu da su baki daya sai yace faj'alna halakan lima baina yadayha wama khalfaha a gaba sai yace me wa maw'izatan lilmuttaqin sannan mun sanya duk wannan abu da kuke ji muna faɗa a cikin waɗannan ayoyi ba su kasance ba face su zamto wa'azi ne da tunatarwa amma ga waɗanda suke da tsoron Allah madaukakin sarki ashe idan kin ji waɗannan kissoshi da ake faɗa suna ƙara miki tsoron Allah suna ƙara razanar da zuciyanki akan ki nisan ci saban Allah suna ƙara kwaɗaitar da ke ki jikin ma Allah biyayya to kin shiga waɗanda Allah ke cewa da su wa maw'idatan lilmuttaqin dan su zamto wa'azi da faɗakarwa ga waɗanda suke masu tsoron Allah ne sai mu takaita anan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah wannan kin sarki ya taimaka sai mu dauki littafi na gaba insha Allah ta'ala.